وكيل يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنكم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ولما آفات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين. اللهم اجعل ما نحب فيما تحب. اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اختيارنا. يا ربنا يا خالق الأوالم خذ بيننا وبين كل ظالم. الحمد لله ايو ان شاء الله زامو تاشي وي wannan tafsiri da ake gabatarwa a cikin wannan wata mai girma wanda wannan shine zama na hudu ko in Allah su ya yarda kuma da wannan tafsiri da ake gabatarwa yau muna hudu ga watan Ramadan hijira ta nawa muke ta 1400 ko da 40 da nawa da 45 ko wanda yayi daidai da wato 14 ga watan uku 2024 ko a yau insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani. A jiya duk da ban samu damar zama ba saboda wani babban uzuri na zuwa asibiti wajen shehi Malam Sa'adu shi ya gabatar da wannan tafsiri na jiya na zama na uku kenan. Inda jiya na saurari karatun na ji sun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma nuwaffiruhu illa li ajrin ma'dud. Za mu tashi yawma yati la takallamu nafsun illa bi iznihi fa minhum shaqiyyun wa sa'id. To alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labari game da wato tattaruwar da za a yi gobe kiyama. Kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labari da kafirai da mu'minai da musulmai gaba daya za a haɗu a gobe ranar tashin alkiyama. Kuma kowane za a gabatar da aikinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana ya faɗa mana a shi wannan karatu na jiya cewa shi Fir'auna wanda an ba mu kisar Fir'auna yake maganar cewa Fir'auna a gobe ranar tashin alkiyama mutanen shi za su bi shi kamar yadda suka bi shi a nan duniya. Ko ya kadu mu kaumu hu yawm alkiyamati fa awradahum an-nara wa bisa al-wurd al-mawrud. Eh shi wato Fir'auna mutanen shi za su bi shi a ranar tashin alkiyama su shuɗe su bi Fir'auna kamar yadda suka bi shi a nan duniya. To haka nan gobe kiyama za su bi shi kuma shi Fir'auna din zai shigar da su wutar jahannama wanda har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tun da wannan mashiga al-mawrud wadda take a bar shigarwa ita ce wutar jahannama. Sannan yace wa utbi'u fi hadhihi la'anatan wa yawm al-qiyamati bi'sa ar-rifd al-marfud. Yace za a biyar da su a cikin wannan duniya. Wannan na'ibul fa'il ne wa utbi'u za a biyar da su fi hadhihi dunya wato ai a cikin wannan duniya la'anatar da la'antar Allah. Haka nan wa yawmal qiyamati haka nan ranar tashin alkiyama ma za a biyar da su da mi la'anatan da la'ana. Shine Allah ya ce bi'sar ribdu kai tir da wannan kyauta tir da wannan kyauta in aka ce wato riddu ana nufin ka zo ka taimaki mutum da kyauta da wani abu haka wanda zaka ba shi idan kai wannan abin to ka taimake shi ka miki wata ƴar kyauta wanda zai ji ya dan biya bukatar ta to wannan abin wannan kyautar da aka yi masa ta la'anta to shine Allah ke cewa tir da wannan kyauta da aka yi masa al-marfud shine yake da ta zamo kyautar da ake bin ta da la'anta tir da wannan kyauta kyautar da ta zamo al-marfud ake bin ta da la'anta ake bin wannan kyauta da la'anta to shine bisar riddul marfud to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa ai a gobe kiyama a ranar ne ake wannan haduwa din wanda ai ba mu labarin cewa shi din Fir'aunin za su hadu da mutanensa gaba daya shine a gaba Allah subhanahu wataala yake cewa duk wannan labarin gaba daya inna fi zalika li ayatan liman khafa azab al-akhirati a cikin waɗannan kisoshi da muka ambata gaba daya na Fir'auna da mutanen da suke bauta ma wasu allolin wanda ba Allah subhanahu wataala ba yake li ayatan akwai ayoyi liman kafa azaba lakirati wato ga wadanda suke jin tsoron azabar ranar tashin alkiyama gobe kiyama kenan to akwai aya ma'ana akwai abun lura a cikin wannan mutum ya tsaya ya lura ya kiyaye ya ji tsoron Allah zalika yawmun majmu'un kullu nasu wa zalika yawmun mashhud zalika ai wannan rana rana ce da majmu'un kullu nasu mutane za su tattara a cikin wannan rana wa zalika yawmun mashhud wannan rana ce wadda ya shahadu jami'ul khalaiq dukkan halitta za su halarci wajen dukkan halitta za su halarci wajen su je su halarce shi kuma ko wato da mutane da aljanu da wannan da sunan wato da kafirai ma duka dai mutane da aljanu gaba ɗaya za su halarci gurin da mala'iku da rufanai duk za su halarci wannan gurin shi yasa yake wa zalika yawmun mashhud ai wannan rana ce wadda za a halarce ta wa ma nu'akkiruhu illa li ajalin ma'dud dan haka ma bamu jinkirta ba a wannan duniya bamu jinkirta musu yin hisabi ba da kuma azaba da wani abu dai da ya shafi azaba a nan duniya wanda za a yi shi a gobe kiyama a ce bamu yi shi a nan duniya ba to bamu yi musu wannan ba illa li ajalin ma'dud sai dan ajali ne kawai abin kidanyawa wanda aka sanya wannan ajalin gobe kiyama zai yi shi yasa ma ba a yi musu wannan azaba ba ba a jinkirta musu ba dama sai dan wannan ajali abin kidanyawa wanda Allah subhanahu wataala ya san lokacin da abin zai faru yace yauma yati la takallamu nafsun ita wannan rana rana ce da za ta zo da aka ce rana ce abin kidanyawa abin sawa lokaci kenan to rana ce wadda la takallamu nafsun illa bi iznihi babu wata rai da za ta magana a wannan rana illa bi iznihi sai da iznin Allah idan aka tattaru ranar kun gaba ɗayan su da mutane da aljanu da mala'iku gaba ɗaya malamai suna cewa za a yi sahu uku ne kawai sahu uku za a yi ya zamo cewa mutane su ne farko aljanu su ji musu sai mala'iku su ji musu mala'iku su za su zagaye mutane da aljanu gaba ɗaya za a yi wannan sahu sannan kuma shi sahun mutane ɗin su sahun mutane ɗin za a yi sahu huɗu ne kadai cikin yawan mutane layi hudu za su kuma layi hudu za su kuma layi hudun nan zai zama cewa kowa na kallon kowa duk duniya kana kallon kowa Allah zai baka wannan dama da zaka kalli da zaka ga kowa ka gane kowa kuma in ma wani kana jin shi haƙi zaka gane shi in ma yana jin ka haƙi ma zai gane ka ko ma wane ne a ranar tashin alkiyama din nan kowa na kallon kowa haka za a yi a wannan lokacin an gane ko to wannan shi ne ranar da za a yi wannan haɗuwa to shi ne yake cewa فمنهم شقي وسعيد او نرانه daga cikin halitta akwai wanda yake shiki wato shine dan wuta kuma daga cikin su akwai wanda yake sa'idi wato shine dan aljanna wanda Allah subhanahu wataala dama ya riga ya rubuta tintini kamar yadda manzon Allah yake fada mana a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda ya zo a cikin 40 hadisi kuma wannan malamin Shaibani Allah ya kara masa yarda ya kawo shi a karkashin wannan aya a cikin tafsirin shi wato siriya da tafsir yake faɗa yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya tattara halitta bayan sa gaba daya a cikin cikin mahaifiyar wato a cikin cikin mahaifiya ya tattara halitta gaba daya a cikin cikin mahaifiyar mutum tsawon kwana 40 a lokacin da yake mani a cikin cikin mahaifiya to zai kwana 40 ne yana amani din nan sannan sai ya koma halakatan ko ya koma halakatan shi ma sai yi kwana 40 din nan bayan wannan sai ya koma muzukatan in ya koma muzukatan din nan shi ma sai yi adadin kwana 40 din nan a muzukatan wato a tsokar shi haka kuma ya ba'athu Allahu malakan fayumaru bi arba'i kalimatin sai Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku wato ya aiko mala'ika ya umarce shi da kalmomi guda hudu eh bayan an gama wannan halitta da shi tun yana cikin cikin sa fa tun yana dan kwana 120 kenan ko yana kwana 120 kenan a cikin cikin sa Allah subhanahu wataala zai umarce shi da waɗannan kalmomi guda hudu wato shine za a ce ma shi wannan mala'ika itikif amalahu wa rizquhu wa ajluhu wa shaqiyun aw sa'id za a ce mishi wato wannan mala'ika shine mala'ika jibril a ce ka rubuta aikin ka da zai tun daga farko har ƙarshe duk wannan aikin da ma a rubuce shi wannan da muke gabatarwa mu ma yanzu haka aikin da muke tun da safi har zuwa yanzu duk da ma rubuce shi ba wai lokacin bane ba wai za mu ƙara shi a'a a rubuce shi haka nan kuma duk abin da zamu lokacin ƙarewar aikin na zuwa to lokacin ajalin na zuwa shi yasa da ajalin wato da aikin da ajalin duk tafiyar su guda ne shi yasa a wasu tafsiran za ka ga ma ba sa kawo wato da ajali din ba sa kawo da amali da ajali sai dai ko su kawo ɗaya daga ciki sai suka ce wato an rubuta amali wa rizqihi wa shaqiyun aw sa'id ko kuma su rubuta wa rizqihi wa ajali wa shaqiyun aw sa'id abinda suke rubutawa kenan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a rubuta akan haka a rubuta mishi shi dan wuta ne ko ko dan aljanna ne za a rubuta arzikinsa da aikinsa gaba ɗaya da ajalinsa to haka nan Allah subhanahu wataala yake faɗa mana yake a cikin su wannan halitta akwai shaqi wato dan wuta akwai wanda kuma yake sa'idi dan aljanna na'am fa amma allazina shaqu
fatin nari la kuntiha zafirun wa shaqi خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
نعم الله سبحانه وتعالى كتوى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك inna rabbaka fa'alun lima yurid fa amma allazina shaqu amma wadanda su suka zama su ne shaqiyai wato su ne dan wuta wadanda suka zama suna daga cikin shaqawa suna cikin rishin arziki to fatin nari su lahum zafirun suna da wani irin ruri mai tsanani fin nari a cikin wuta eh suna da wani ruhi a cikin wuta wato abin da ake so gane mana duk wadanda suke da suka zama su marasa arziki ne to suna cikin wutar jahannama a cikin wutar jahannama din za su rinda yin kuka suna ruri idan aka ce zakir shine kukan jaki kukan jaki ka san jaki idan zai fara kuka ya yace a farko na tanan farko kamar zai fara fitowa ne da shi da karfi ko idan ya fito da shi da karfi a ƙarshe kuma sai kuma da shi sannu-sannu yau to wannan zafiya din shi ne kukan da shi a lokacin da ya fara yin nan an gane ko shi kuma shahid shi ne kukan da shi a lokacin da ya kafa kafa din nan ya ƙaru da shi an gane yau wato shi ne fatin nari lahum fiha zafirun wa shahiqun su waɗanda suke da shaqawa din sun tabbata a cikin wutar jahannama lahum fiha zafirun suna da kuka wanda yake zakir wato suna da ruri a cikin wannan wuta ruri irin na dake wace hikun sannan kuma suna da wato wannan suna da kuka wanda yake mai shaƙewa shine wanda da dare aka raka da shi yayi da shi idan yayi mai karfi din nan sai koma yayi kafa kafa to nan shine shahid to shine yace kalijina fiya kuma za ta dawwama a cikin wannan wutar ma da mace samawati wal ardi matakar dawwama samai da kasai abin da yasa nazo ga Allah subhanahu wataala ya sa khalidina fiha sannan kuma yace ma da mace kuma duk kusan ɗaya an gane ko to amma a larabawa akwai bambanci larabawa idan suka ce talibina to ba sa nufin wai abin zai dawoma har abada an gane a zai dawoma ne dai iya kawai adadin wannan mutumin wato iya adadin rayuwarsa ko kuma zai dawoma iya kawai wani dan zamani shikenan idan aka ce talibina indai larabawa aka ce musu talibina amma idan larabawa suna so wato in kana so larabawa su gane kana nufin dawoma har abada to sai in ka ce masa abadan ko da'iman to wannan shine larabawa za su gane abin har abada ne to shine sai Allah subhanahu wataala sai ya fada musu da irin yadda za su iya ganewa sai ya ce musu kalidina bayan ya ce kalidina fiha sai ya ce ma damati sai kawo damati din nan ma'ana za su dawoma a cikin wannan wuce ma damati samawati lalle matkar dawoma samai da kake kuma samai din malamin tafsiri suka ce ba wai dawoma wai irin ta sama ba ta nan duniya ko kuma ta kasa ta nan duniya a sama ta lahira da kuma kasa ta lahira din to shi ne matkar dawoma shi wannan sama din da ake nufi ba ta nan duniya ba to dan haka za su dawoma a cikin wutar jahannama ma damati samawati lalle matkar dawoma samai da kake a cikin wuta illa ma sha arabu sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so wato in aka ce illa ma sha arabu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so su ne ma'ana lokacin da za su fita za ka ji akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan ahalin aljanna suka shiga wato idan ahalin aljanna suka shiga aljanna ahalin wuta suka shiga wuta to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi izini ga manzon Allah ya je ya fitar da duk wanda a cikin zuciyar shi akwai kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwaya guda manzon Allah zai fitar da shi to waɗanda za a fitar da su din nan daga baya to waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin ma sha arabuk sai dai waɗanda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya fitar da su wato su ne waɗanda su mumunai ne shine wato kaman yadda wanda yake faɗa ne wannan tafsirin Safwa yake cewa kum ahalu shaqawa wal usatu min al mu'minina fa innahum yatadakharuna fi nar jahannama thumma yakhrujuna minha bi shafa'ati sayyidil mursalina wa yadkhuluhum allahu al jannata yace su wadannan ma sha arabu kudin kamar yadda shi ne wannan tafsiri yake faɗa yake cewa su ne wadanda su ne ahalin shaqawa wato ahalin wadanda suke yawan kangarewa ba su musulmai ne mumunai ne amma suna laifi sannan kuma masu yawan sako ne daga mumunai eh masu yawan sako ne daga mumunai to fa innahum yadhharuna fi nar jahannama za a tsarkake su daga cikin wutar jahannama din nan kuma yakurjuna minha bi shafa'ati sayyidil mursalina za a fitar da su da cetan nan na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa yadkhuluhum Allahu aljannata Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da su aljanna to waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da su su ne wanda Allah yake nufi na cewa ma sha arabuk din eh su ne ma sha arabuk inna rabbaka fa'alun lima yurid domin Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun mai aikatawa ne lima yurid da duk abin da ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala zai aikata shi na'am
wa ammal ladzina sa'idu فَاتِ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الله سبحانه وتعالى wa amman ladina sa'id amma wadanda kuma suka yi arziki wato su ne yan aljanna fatil jannati kalidina fiha kuma a cikin aljanna za su dawoma a cikin ta ma damatu samawati wa daradu matikar sammai da kasai kuma sun dawoma illa ma sha arabu sai dai wanda ubangijin kai su ya rasulullahi ata an gaira majzuz wannan kyauta ce wadda ke gaira majzuz ba a bar yankewa bace wato wannan kyautar ba ta yankewa to shi ma haka waɗanda suke arziki wato waɗanda suke da arziki su ma za su tabbata a cikin aljanna su ne waɗanda suke bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama suka yi imani da manzanninsa gaba daya suka aikata aikin wato suka yarda da kalmar shahada suka yi sallah suka yi zakka suka yi hajji an gane ko suka yi azumi gaba ɗaya suka duk wasu ka'idori na musulunci gaba ɗaya suka kiyaye to waɗannan su ne waɗanda suke arziki to su ma waɗannan za su dawwama ne a cikin aljanna kuma za su dawwama a cikin tamada mace samawa to alardi matakan sammai da kasai su ma sun dawwama su ne sammai da kasai din na cikin wato na gobe kiyama ba na nan duniya ba su sammai da kasai din kamar yadda ya gabata din su ma ba wani nan duniya ba eh kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa da saboda ita nan sama ai akwai lokacin da za a yayi ta ko eh akwai lokacin da za a yayi ta shine zaka ji idan sama'un ku wirat ko wato yayin da za a yayi sama din a yayi ta dide da yake wasu malaman suna cewa ma wannan yayi ai tuntuna ma an yi ta tun yanzu din ma sai an riga an yi ta wasu malaman suna cewa duk irin shine wanda zaka ga tura wannan suna shiga sama su je sama su tura na'ura su ratsa sama su tafi a ce ta su je su gano dukkan halittun da ke sama da sauransu sai shi ne aka ce wasu malaman suke cewa ai wannan shine ta shine idan sama'un ku wirat din an riga an yi shi wannan dan akwai ayoyin da duk sun tabbata tun yanzu ma kafin aje kafin lokacin lahiri eh to wasu malamin kuma suna cewa a'a shi ma dai zai tabbata ne wannan din diddi alamomi ne na tashin alkiyama eh duk alama ne na tashin alkiyama to shi ma shine yake cewa sai dai wato za su dawo a cikin aljanna wanda mun san yadda aljanna Allah subhanahu wataala ya kayata ta ya wato ya abunganta ya sanya ni'imomi a cikin aljanna ya sanya ni'imomi a cikin aljanna a lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama yin aljanna da ya gama yin aljanna dama ita wannan aljanna tana haske eh tana haske an yi ta ne da kayan ado na aljanna farfaru an gane ko ya tala'alu la shamsa wala layla za ga tana kirkiri shi ba rana ita ba rana bane kuma ba dare bane ba na farin wata haka a'a ba haka take ba daban take ta bambanta daban kamar sauran abubuwa gaba daya an gane ko to a lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama aikata aljanna gaba daya sai ya ce wa mala'ika jibrili mala'ika jibrili ka je ka gano aljanna mana shikenan mala'ika jibrili ya tafi da ya tafi sai ya shiga da ya shiga yana zuwa sai ya ga wani irin haske a cikin aljanna wani irin haske ga benaye ga wani irin haske wannan hasken sai ya zamo ya kashe mai wato ya fi karfin haskensa a wannan lokacin har sai da ya duka da kai shi ya ɗauka hasken ubangiji ne ya ɗauka hasken ubangiji ne sai ya faɗi yana mai sujjada ya faɗi yana mai sujjada yana cewa subhanaka subhanaka la ilaha illa anta eh subhanaka yana tasbihi yana tsarkake Allah shikenan kawai sai ya ji muryar mace sai yake cewa tashi ba wai ubangiji bane ni ce dan gurin ni ce daga cikin matan gurin ayi ni ce daga cikin matan gurin ayi kaji haske ne na matan gurin ayi guda ɗaya ta cikin aljanna ita ce mala'ika jibrili da ya gani sai da ya sujjada sai da ya sujjada ya doka haske ne daga cikin hasken ubangiji saboda ni saboda abin da Allah ya kayata a ciki shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ba wannan labari yana ba sahabbai labari suna cikin yin labari haka yana ba su labari shikenan sai yake cewa wata rana mala'ika jibrili muna tafiya da shi lokacin da aka yi isra'i da ni da muka je sai muka shiga aljanna sai muka ga wasu mala'iku suna ta gidan benaye a cikin gidan aljanna ana haɗa shi da zinare da azurfa da su ake gidan kawai dama can kafin ba a ƙasa ba maganar wai kasa irin wannan can babu ita ana naɗe ta su zinare ne da su azurfa da su yakutu da su zabar jidi da dai sauran abubuwa daban-daban sai mu zalla yaga ana taunin ginin amma idan aka ginin sai su kame kuma sai su gina yi shikenan can kuma sai su ga wato sai mu zalla yaga kuma an ci gaba da yi shikenan sai mu zalla a lokacin da suka kame suka daina yi mu zalla yake cewa ya ake ba za ku ci gaba ba sai ce ai da mun abin ne muna yin shi da tsari wato abin muna yin shi ne duk wannan ginin da kaga muna yi na masu yin ambatan Allah ne masu yin zikirin Allah a duk lokacin da suke zikirin Allah za mu ci gaba da gini da sun tsaya da zikirin Allah hutun wahi mu tsaya da sun fara yin zikirin Allah suka yi in kana zikirin Allah da magana la ilaha illa Allah to lokacin suna nan za ka aiki su ma lokacin kana yi da kana ka ce kai murdan dan huta ne kuma yake ce bari mu huta da gina eh sai ce bari mu huta da gina a cikin aljanna eh to shi sai yana daga cikin zikiri wanda mutum ake yi mashi wannan giri a gidan aljanna dama irin su natiloli da ake yi natila manzo Allah sai hadisin da yazo ko manzo Allah ce duk wanda yayi natila 12 ba ta farin labu kawai natila ce a rana daya idan ka hada natilolin da ke so kai 12 to kawai ka ji a ranka an gina ma gida a cikin gidan aljanna ka ji a ranka kawai an gina ma gida a gidan aljanna ko kuma mutum in ya karanta qul huwallahu 12 kana karanta qul huwallahu 12 kuma an gina ma gida a gidan aljanna kana karanta qul huwallahu 12 eh idan zaka ce shaji da yawa to shi ma duk dai an gina maka gida a cikin gidan aljanna an gane ko yawa to haka abin yake to shi yasa alhamdulillah wato eh duk waɗanda suka dage suka yi aiki kikkiawa suka aikata aiki insha Allah Allah subhanahu wataala zai ba su aljanna shine Allah yake cewa kuma cikin aljanna za su dawo mu a cikin takalibin fiha ma da musu samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk eh kuma wannan aljanna ba ta da iyaka yawa karshen dan auta dan aljanna wanda za a sanya aljanna shine wanda za a ba bayan ya wato bayan an fito da shi an tura manzo Allah ya ji ya yi fito dama shi ne ta ceto shi zai ta ceto shi ta ceto shi to na karshe wanda za a ceto shine wanda shine na karshen shiga aljanna idan ya fito in ya zo za a ceto a je a wanke shi a cikin korama 70 korama duk ta kankara shi za a je a wanke shi idan aka je aka wanke shi za a kawo shi a cikin aljanna a haji idan aka kawo shi cikin aljanna mutanen cikin aljanna duk za su riha haka hancin suna cewa ah subhanallah Allah an kawo mana wannan sai toyi yake bayan fa an wanke shi fa da korama 70 fa ta kankara amma haka za su ringa cewa wato warin wutar jahannama yake to wannan hakan sai ya kai kuka wajen Allah sai Allah subhanahu wataala ya ƙara sawa a je a wanke shi da korama ta ruwa wajen 70,000 idan aka wanke shi sai a ce aljanna nawa aka bashi kace ai an bashi aljanna kaman duniya sun daya sai a ce to a ƙara mai sudi in a ƙara mai sudi sai malaiku ce ya Allah mun bashi kaman duniya fa yawan duniya da abin da ke cikin ta na adanta da jiddadin ta da komai an bashi sudi linkin balinki sudi sai Allah ya ce a ƙara mai sugoma sai a ƙara mai kaman duniya sugoma wannan shine dan autan gidan aljanna dan auta kenan na gidan aljanna malam to ina ga kuma an ce wato kana cikin abin ga wato kana cikin manya-manyan aljanna saboda dama mun san ita aljanna ai tana da kofofi guda nawa kace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da kofofi guda takwas kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya rawaito wannan tana da kofofi guda takwas wanda shi wannan kofofin kowani an yi fiye da zinari an hada shi da jawakir an rubuta kuma kowace kofa ta farko an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan kofai kofar annabawa ce da kofar shahidai da kofar waliyai da kofar saddiqai waɗannan kofai su ne waɗanda suke cikin su sai kuma ita kuma kofa ta biyu ita ce wato an rubuta akan kofai duk akan kofofin ake rubutawa an rubuta babul musalli wannan kuma kofa ce kawai ta masu yin sallah eh kofa ce ta masu yin sallah wannan su ne waɗanda suke kyautata arwallarsu kuma suke wato suke kyautata yin sallar su suke kyautata yin sujjar su da komai da komai kofa ta uku kuma ita ce albabul muzakki wato kofa ta masu yin zakka su ne waɗanda suke ba da yin zakka bi idi an fusihim wato da jin daɗin zuciyoyin wanda in sun tashi in za su ba da zakka za su ba da ne da wato da jin daɗin zuciyoyin su sai kuma kofa ta hudu ko babul amirina wal ma'ruf wan nahi anil munkar eh su ne waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hani kuma daga mummunan aiki shine wannan kofa kofa ta biyar kuma shine wato za a rubuta babun man ya kada unartahu an shahawat an gane ko babun wanda ya yanke ya hana zuciya shi daga sha'awai duniya da sha'awarce na jin daɗi ko na mata waɗanda da duk ba su halatta a gare shi ba an gane ku za su yanke wayam na aha min al hawa kuma ya hana ta daga son zuciya to wannan kofa ita ce wadda za a rubuta a gurin ita kuma wannan ita kuma kofa wato ta shida ita ce babul hajjaj wal mu'tamarin ita ce kofa ta alhazai da masu yin umara ita kuma wannan kofa ta bakwai shine albabul mujahidi wato kofa ta masu kokari masu jihadi a cikin tafarkin Allah waɗanda su ba ka wasa da tuciyoyin su da cikin su da kudin su suna kashewa akan tafarkin Allah to wannan kofai ita kuma wannan kofai gaba ɗaya ta suce sai kuma ita ba wato kofa ta takwas din ita ce babul muttaqin allazina yaguduna absaruhum ala al-mahari wa ya'maluna al-khairati min birri al-walidaini wa sirati al-arham wa ghayri zalik ita kuma wannan kofa ta takwas kenan ita ce wadda wato mutanen da suke jin tsoron Allah suke rantsa idanuwan su daga dukkan wani abu wanda yake na haramci haramci an gane ko kuma suke aikata dukkan ayyuka na alkhairi suke jiyayya ga iyayen su suke sada zumunta to wannan ina ake duka ta taro su gaba daya eh kika taro su gaba daya ko ne gwamnati kuma duk sun kace shi eh amma idan ka zama mutum da kai to in Allah ya sa an karbi daya sai ka shiga a cikin wannan kofai daya wannan shi duk wanda kai kwarewa a ce kuma kai sosai to shi za ka shige ta eh kowace kofa gaba daya to shi yasa a cikin wato a cikin aljanna akwai waɗannan kofofin daban-daban waɗanda ake cikin su wannan ita kuma aljanna da ka ce kofofin to kowace kofa kowace aljanna akwai sunanta kowace aljanna akwai sunanta kamar wato kamar irin su wannan ko darul jalal ita ce babba darul jalal wato ita ce gidan aljanna ta farko kenan ta farko wanda an ce cikin shi ne annabawa da wannan suke da manzanni da waliyai da sauran wato manya-manyan shahidai duk suna ciki sai darul salam ko akwai darul salam ita ma tana daga ciki wanda kamar yadda malamai suka faɗa akwai kuma wannan jannatul ma'awa ko akwai jannatul khuldi akwai jannatul na'im akwai kuma wannan al-firdaus akwai firdaus sannan kuma akwai wannan jannatul adn akwai jannatul qarar duk waɗannan gaba ɗayan su duk suna ciki waɗannan duk suna da waɗannan aljannai guda takwas kenan wannan duk su ne sunayen aljanna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala inda mutum yake kyawun aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi a ciki ita wannan darul qarar ita wannan aljanna darul qarar ita ce ta takwas ɗin gaba ɗaya ita ce babba ita ce a cikin ta akwai ƙoramu daban-daban ƙoramu daban-daban irin su ƙoramar wannan salsabil da za ku ji ana faɗa duk suna ciki irin su salsabil wannan ƙoramai duk suna ciki da kuma wannan arrahiqul maktum gaba ɗaya duk suna cikin wannan darul qarar din ita wannan aljanna ta ƙarshe gaba ɗaya duk suna ciki sannan kuma da alkausar an gane tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma duk yana cikin ita wannan aljanna da kuma wannan su wannan ƙoramar taslim ita ma duk suna cikin wannan alkarar din duk suna ciki amma waɗanda za mu ji Allah subhanahu wataala yana faɗa wanda duk za mu ji Allah subhanahu wataala yana faɗa na wannan a cikin alqur'ani zaka ji inda yake cewa wato fiha anharun minni a'a ba shi ba min ma'in dai shi ne na farko kai fiha anharun min ma'in ghayri afinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min minene min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa su kuma waɗannan ƙoramin su kuma su ne suke tahowa suna wato suna shiga a cikin ita darul qarar ɗin nan ita wannan aljanna ta takwas ɗin an gane ko ita wannan aljanna ta takwas ɗin to su waɗannan ƙoramin guda hudu ɗin nan da Allah ya ambata a cikin alqur'ani wannan ƙoramu ne guda hudu to suna zuwa ne suna gudana ne a cikin ƙoramar wannan tarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau suna tauka a cikin abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na'am ita kuma wannan ƙoramar naharur rahmati ƙorama ta rahmatu akwai ƙorama da ake kira naharur rahmati ita kuma tana gudana a cikin kowace aljanna duk aljannan nan da muka ambata su darul jalal su darul salam an gane ko su darul sal'in dinnan da wannan da darul firdaus da darul qarar to duk ciki ko ina akwai wannan naharur rahmat amma su sauran waɗannan suna a cikin darul qarar ne su kuma waɗanda Allah ya ambata waɗanda suke gudana suna zuwa a cikin tarkin manzon Allah suna gudana suna zuwa darul qarar din su kuma ba ma a cikin aljanna suke ba eh duk da cikin alƙur'ani zamu je Allah subhanahu wataala yana cewa fiha ko fiha anharun min ma'in ghayri asin wato a cikin aljanna ake nuna to a cikin aljanna ba wani guri ne bangare ne daban wanda shi ba a shirya shi aljanna ba shi kuma kaman dai cikin dai aljanna ce haka amma wani guri ne daban tunda dai a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isra'i da mala'ika jibrilu ya faɗa miki wannan ayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibrilu ya mala'ika jibrilu to ta yaya zan yi in san inda wannan ƙoramin suke a ina suke fitowa su tunda duk waɗannan aljanin gaba wato duk waɗannan ƙoramin duk sun fito an ce wannan cikin nan to su waɗannan ƙoramin fa a lokacin da mala'ika jibrilu ya faɗi wannan aya shikenan sai ya ji an ce ma wato san sai manzo Allah ya ji an ce mishi ka rantsa idan ka rasulullahi sai manzo Allah ya rantsa idan shi yana rantsa idan shi dan sai aka ce mai bude yana budewa sai ya gan shi a ƙarƙashin wata itaciya ita wannan itace tana da wannan katangu guda shida haka an kewaye kuma kowace katanga tana da makulli tana da makullin da ake budewa a ciki shi ne sai aka ce ma manzo Allah kar ka shiga wannan gurin kar ka shiga har sai ka ambaci makullin har sai ka riki makullin ka je ka bude sai manzo Allah ya ce to ni ai ba makulli hannuna ai ban san menene makullin ba sai aka ce mishi ai makullin kuma na tare da kai eh sai aka ce makullin na tare da kai yi mana sai ta ce menene makullin ya ce shine ka ce bismillahir rahmanir rahim kana cewa bismillahir rahmanir rahim ko wata kofa za ta bude to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahir rahmanir rahim kawai tana budewa sai ya ga wata kubba a ciki yana ganin wannan kubbai a ciki sai ya ga akwai wannan kubbai tana da kofofi wato guda hudu wannan kofofin guda hudu wato ita ce bismillahir rahmanir rahim duk kofa ta farko tana a cikin bismi wato mimu ta bismi an gane ko kofa ta biyu tana cikin ta ha'u dinan ta Allahu kofa ta uku tana cikin ar-rahman min jayidin nan mimu dinnan ta hudu kuma tana cikin ar-rahim an gane to wannan aye da Allah din subhanahu wataala ke cewa fiha anharun min ma'in ghayri asin to tana fitowa a cikin bismi dinnan a cikin mimu dinnan anan suke fitowa an gane ko da yake kuma na gaban kuma yace anharun min labani shi kuma yana fitowa a cikin hawu dinnan ta Allahu shi kuma ar-rahman mimun dinnan ta ar-rahman shi kuma wato min kamrin lazatin lisan jina dinnan shi kuma yana fitowa a cikin wannan korama ta ar-rahman ar-rahim dinnan mimun dinnan kuma na ar-rahimi shi kuma wato wannan wa anharun min asal musaffa shi kuma yana fitowa a cikin ar-rahim sai manzon Allah ya gani wannan gura sai ga manzon Allah ya sai sujada ya gaishe da Allah sai saboda irin abubuwan da aka gani to waɗannan koramin suna tafiya ne a alkausar dan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan fa malam duk aljannati nan ne za a sha a sha a koshi malam ka sha wato wannan ka sha madaraka ka sha nonanka wato ka sha wannan ka sha zuma gaba daya yadda kake so ba kishirwa ba yunwa kuma duk zaka sha kawai zaka sha ne dan marmari saboda tan ba a yunwa dan marmari ko zaka sha eh to shi yasa wannan wanda suke aiki kikkiawa ce na'am
fala taku fi miryatin ma ya'budu ha'ula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
نعم.
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
الله سبحانه وتعالى يقول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينكم فإنهم لفي شك منهم مريب فلا تك في مرية يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كرك كسن في أشكم كنت مما يعبد هؤلاء دقى أبند وأنا نسكي بوتاموا نرقى قماكا dan kaga suna bauta musu ko wani abu ka ta shiga cikin kokonto wai ya aka suke bauta musu ya aka suke yi eh illa nu'azzibuhum kama azzamna min qablikum wa hadha tasliyatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce zamu azabtar da su ne kamar yadda muka azabtar da waɗanda suke gabanin su ana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana mai wato tasliya ne kaga ce tasliya shine lallashi kai ana lallashin manzo Allah ne ana hakurkurtar da shi shine tasliya kamar a hakurkurtar da mutum a ringa faɗa maka wani abu wanda zai kwantar ma da zuciya idan kana cikin tashin hankali a faɗa ma wani tarihi ko wani kissa ko wani abu da ya faru da wasu mutane da suka shuɗe irin yadda abin ke faruwa da kai to sai a faɗa maka kai ma dan hankalin ka ya kwanta a sai kai ma wannan lokacin zai zo maka na yayewar wannan bakin ciki to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karka kasance a cikin kokonto daga abin da waɗannan suke bauta mu ya rasulullahi wato ma ya abudu ba abin da suke bauta mu illa kama ya abudu abawu sai dai kamar yadda iyayen su suke bauta wato yadda suke bautawa ne min qabla kafin su ma zuwan su wa inna lam waqquhum nasibuhum hakika zamu cika musu raban su gaba daya na daga azaba duk abin da suka yi zamu ba su wannan raban nasu na azaba gairu marqus ba tare da mun tawaye musu komai ba abin da suka aikata na laifi zamu ba su duk abin da suka aikata ba zamu rage musu wani abu ba yawa ba abin da za a rage musu eh walqadati na Musa alkitaba hakika mun wato walqadati na hakika mun ba wa annabi Musa alkitaba shine at-taura mun ba shi littafin at-taura faktu da fi shi ma kitaba a cikin sa wasu suka gaskata da shi wannan littafin wasu kuma suka kayyata sai haka shi ma alqur'ani eh mun ba ka alqur'ani ya rasulullah wasu sun gaskata kamar irin su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar su sayyidina Usman wasu kuma sun kayyata irin su Abu Jahil da irin su wannan su wato Abu Sufyan munafikai kenan ko gaba ɗaya wasu duk sun kayyata da wani sashi to ya rasulullah kai hakuri walau da kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya bainakum wa innakum la fi shakkin minhum murid Allah subhanahu wataala yake hakurkurtar da manzo Allah yake cewa barkaji ba dan kalmar Allah ta riga ta gabata ba daga gare ta wato ba dan kalmar Allah min rabbika ba dan wata kalma ba da Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa min rabbika daga ubangijin ka na cewa ya jinkirta yi musu hisabi ya jinkirta yi musu sakamako har sai ranar tashi alkiyama to laqudiyal bainahum da cin ya hukunta shi ma tsakanin da cin ya yi musu abin da zai musu cin yanzu cin nan duniya da Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan abu wa innahum la fi shakkin minhu murid wa innahum jari su masu ƙaryatawa da wannan alqur'anin sun tabbata wallahi a cikin kokonto murid wanda yake ne akkar da mutane a cikin kokonto shi kokonton shi kanshi yana ƙara akkar da mutane a cikin kokonto eh shi kokonto yana ƙara afkarwa a cikin kokonto sai shine la fi shakkin wato suna cikin kokonto minhu daga shi wannan alqur'ani murid mai ƙara sa kokonto din نعم
وإن كلا لما ليوفينكم ربك أعمالكم إنه بما يعملون كبير
الله سبحانه وتعالى يتي وإن كلا لما ليوفينكم ربك أعمالكم إنه بما يعملون كبير يتي وإن كلا حقيقة kullum dukkansu waɗannan halittu gaba ɗaya da suke gani ya rasulullahi da muka halitta mutane da aljanu gaba ɗayansu yace la yuwaffiyannakum rabbuka Allah subhanahu wataala wallahi Allah subhanahu wataala wannan lam da kasam ce lalle lalle Allah subhanahu wataala zai cika musu dukkan abin da suka aikata ma din nan ita kuma za'ida ce la din nan kuma tawkiri ce ta wannan la din ta biyu aika ce la yuwaffiyannakum rabbuka ubangijin ka zai cika masa duk abin da suka aikata dukkan halittan nan da mutane da aljanu to Allah subhanahu wataala zai cika masa dukkan ayyukan da suka aikata na sakamako ba zai rage masa komai ba kamar yadda ya faɗa a baya gairu manqus ba tare da an tsaye masa komai ba ko kuma an ƙara abin da ba su yi ba a'a wannan kuma sai dai mumune mumune su ne suka aikata aiki Allah subhanahu wataala zai lindin ka musu linkin balinci haka sai linki bakwai ko eh su kuma wato su kuma kafirai ko waɗanda ba mumune ba in suka aikata wani aiki to ba za a linka musu ba saboda azanci ne Allah ba linki za a ba su daidai da abin da suka aikata shi kuma wannan mumune in suka yi aikin to shi kuma wannan rahama ce daga Allah sai Allah subhanahu wataala sai ya linka musu sai ya ba su sai wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala innahu bima ya'maluna khabir hakika Allah subhanahu wataala khabirun masali ne da zagirin su da batinin su gaba daya bima ya'maluna da abin da suke aikatawa. Fastaqim.
Fastaqim kama umirta wa man saba ma'aka wa la tahdawi. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu illa alladhina zalamu. Fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma aka wala tadau innahu bima ta'maluna basir wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun fastaqim ya rasulullahi ka tsaya a bisa abinda aka umarce ka kawai eh fastaqim ka tsaya a bisa aikin ka ya rasulullahi daga lamarin ubangijinka ka ci gaba da da'awa kana kiran su zuwa ga Allah kana yin duk abin da Allah ya umarce ka ya rasula ka ci gaba da yi kawai kadi eh kama umarta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma aka da ma duk wanda yayi imani tare da kai duk wanda yayi imani shine taba saboda abin da yasa taba dama ainihin taba ai shine wanda ya koma ko taba kaman komawa eh kamar za a cewa ne taba zaidu daran zaidu ya koma gida eh an gane zaidu ya koma gida da haka akai sai sa ake cewa tuba ka tuba zuwa ga Allah ma'ana aikin da mutum ke yi wanda Allah baya so sai ka ce ka kyale wannan aikin ka dawo zuwa ga Allah ai ka dawo zuwa ga abin da Allah ke so sai sa ake kiran da tuba tuba an gane ko to shine yake cewa wa man taba ma aka ai da wanda yayi imani da kai yaji Allah subhanahu wataala to duk ku tsaya kamar yadda aka umarce ku wala ta daga kar ku ketare iyaka inda Allah ya ci wato inda ba inda Allah ya ci ai ba a ku tsaya daidai inda Allah ya umarce ku innahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala basirun mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikata kuma zai muku sakamako akan wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku karkata izuwa waɗanda suka zalunci kawunan kar ku karkata fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya sannan kuma idan wutan nan ta shafe ku a lokacin ba ku da wani masoyi wanda zai kiyaye ku in dai ba Allah subhanahu wataala ba daga wannan azabai Allah ne kai zai kiyaye ku daga wannan azaba ba abin da zai kiyaye ku sai Allah subhanahu wataala thumma la tunsaruna sannan kuma ba wanda zai taimake ku daga azabar Allah sai Allah subhanahu wataala eh sai sa a tsaya a inda aka umarce ku duk abin da Allah yake ayi shi za a abinda Allah yake kar ayi to kar ayi shi na'am wannan dai ana nuna mana ni ana mana ishara ana nuna mana babu fa Allah da manzon Allah mai ki Allah da manzon Allah duk abin da suka zo da shi mu rike su abinda suka hana kuma to kar mu ce za mu yi shi kar mu ce za mu yi shi to wannan sai mu samu rabauta mu samu ita aljanna kamar yadda muke bayanin aljanna mun da ji da an fada da cikin aljanna ko an fada har kokokon aljanna da ire-iren aljannan ma gaba daya ba abin da ba a fada ba to kun ga kenan akwai ni'imomi akwai jin dadi a ciki to sai ka samu wannan abin a gobe kiyama duk wahalar da zaka ci a nan duniya Allah zai yayi ta eh dan yanzu nan duk irin wahalar da ka sha nan duniya kana mutuwa an kai dan aljanna ne kana zuwa iya yar ni'imar da za a fara buda ma a kawo maka zuwa aljanna ma'ana iya yar ni'imar da ake budo wa mutum ta zo mai jeje kabarin sa daga wannan ma har ya manta da wahalar duniya iya wannan kadai kafin wai a ji cikin aljanna Allah har ya manta da duk wata wahalar da kake nan duniya ka manta da ita yau shi yasa duk wahalar da zaka sha kar ka yadda ka bar hanyar Allah duk irin cikin bala'in da kake talauci ne ko musiba ko ne ne kar ka yadda ka bar tafarkin Allah kullun ka ringa zuwa kana jin kana ƙara faɗa maka Allah imani na ƙara shigar ka sai sa ake san duk wani mumuni ala ayyi halin ya zamo yana zuwa wajen karatun tafsir ko faɗakarwa ko wani abu saboda ni anan ne imani ke ƙara shiga fadakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko ka faɗa kai ya rasulullah faɗakarwa tana amfani ne gawa ga mu'mini take amfani saboda shi duk lokacin shi mu'mini duk lokacin da aka ambaci ayar Allah zaka ji imani na ƙara shiga yau imani na ƙara shiga sa to sai yasa duk wahala komin daci komin tsanani mu yi kokari mu ringa zuwa muna sauraron waye wato ni Allah subhanahu wataala ke faɗa mana na'am
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
نعم
ذلك ذكرى للذاكرين
الله سبحانه وتعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين wannan aya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa akimin salata ka tsayar da sallah da rafa'in nahari wani bangare daga rana wato shine sallar asuba sallar azhar sallar al'asr shine rafa'in nahar din wa zulfan min al-layl da kuma wani bangare daga dare wato shine sallar magriba da sallar isha'i yake cewa innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati hakika kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikra lil zakirin kaji ko yace wannan wa'azi ne wannan fadakarwa ne lil zakirin ga mutane masu wa'azantuwa masu fadakuwa eh wannan wa'azi ne ga mutane masu wa'azantuwa wannan aya ta sauka ne kamar yadda wato Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito wanda Imam Bukhari da Imam Muslim duk su rawaito wannan hadisin wani bawan Allah ne sai aka samu wata mata ta zo za ta yi ciniki wajen shi za ta sai da bino da ta zo za ta sai da bino a wajensa shi kenan sai yake ce mata ka aiko wannan da binon ga wani can mai kyau sosai wannan ba shi da kyau sosai sai ta ce ina yake sai ta ce ga shi ne cikin ɗakin nan shi kenan sai ta ji ta ce mu gani sai ta tafi da ita yana zuwa da ita cikin daki kawai sai kama wani fuska ta kawai sai sun bance ta da ya sun bance ta wannan abin ya kasa mata rai shi ma kuma abin da yake shi din mumuni ne abin sai ya dade shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana cewa shi mumuni shine idan ya aikata mumunan aikin sai ya ringa damun shi yana damun shi a cikin zuciyarsa wai ya aka ya aikata shi wannan shine mumuni kenan eh to shi wannan abin ya dade shi sai ta kodin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi da abin da ke damuna fa yace ya akai yace wallahi kaji sai ba shi wannan kisa da akai a wata ruwaya kuma ma sai da ya fara zuwa wurin sayyidina Umar sai wurin sayyidina Abubakar da yaje wurin sayyidina Abubakar sai na Abubakar yace to wannan sirrin ka boye shi tunda dai ba wanda ya sani ka boye shi ka je ka tuba ga Allah wannan abin da yake da daidai kun tambaye da zuciya sai ta kawo wajen sayyidina Usman sayyidina Umar kai bayan ya fito daga wajen sayyidina Abubakar sai wuce wajen sayyidina Umar sayyidina Umar shi ma ya faɗa mai irin yadda sayyidina Abubakar ya faɗa mai sai wuce wajen sayyidina Usman daidai wajen sayyidina Usman shi ma sayyidina Usman ya faɗa mishi da irin yadda suka faɗa masa cewa to tunda ba wanda ya sani ka bar abin a cikin zuciyarka tunda kiyar sun banta ne ka bar abin a cikin zuciyarka amma ka je ka tuba ga Allah to amma da duk haka ne sai ya wuce wajen manzon Allah to da yake dan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ya fada wa manzon Allah ya fada masa duka abin da shine sai manzon Allah ce a hantar rajulan gaziyan fi sabilillah shi yanzu kai har zaka ha'inci mutumin da ya tafi wajen yaki cikin tafarkin Allah saboda ai shi wannan mace da ta zo da dino wajen shi mijinta ya tafi wajen yaki wajen fi sabilillah shine sai manzo Allah ya fada masa yace yanzu har zaka ha'inci wanda ya tafi wajen yaki wajen fi sabilillah to shine dan dai shiru yarda da zai to shine nan manzo Allah sai dukar da kansa da manzo Allah ya dukar da kansa a wannan lokacin sai wannan aya ta sauka sai aka ce saboda shi mutumin yana neman mafita ne abin ya dade shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dukar da wannan aya yace ya rasulullahi ka fada mishi wa kimin salata da rafa'in nahari wa zulfan min al-layl inna la hasanati wa kimin sayyiati zalika zikra lil zakirin wa kimin salata ka ce mishi ya rasulullahi ka tsayi da sallah da rafa'in nahari daidai wato daidai janibin rana a lokacin rana a wani bangare na rana wato za ka ce sallar da take wani bangare na rana shine sallar asuba da sallar azhar da sallar al'asr to idan yayi waɗannan sallolin bayan haka nan wazulfan min al-layl yayi kuma wani bangare na dare shine sallar magriba da sallar isha'i ana so a nuna mana kenan waɗannan sallolin gaba ɗayan su idan kayi wani aiki na zunubi waɗannan sallolin gaba ɗaya sun shafe su wannan shine ake so a nuna mana mana duk irin aikin da ke na zunubi idan kai sallar azhar kai sallar da'asar kai magriba kai isha'i kai duk waɗannan sallolin gaba ɗaya inda kai shi da kyau to duk sun shafa ayyukan da kai wanda mun gani a cikin hadisi da yawa wanda suka zo sallar ma idan kai sallar asuba zulubin da kai daga isha'i zuwa asuba nan an shafe shi idan kai sallar azhar zulubin da kai daga sallar asuba zuwa sallar azhar an shafe shi idan kai sallar al'asr zulubin da kai daga azhar zuwa al'asr shi ma an shafe shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar da ya fada mana cikin muwadda wato wanda aka mana a cikin muwadda yake cewa mutum ya zama cewa kamar mutum yana da korama ne a kofar gidansa korama ce ta ruwa mai zurfin gaske kuma ruwa suna gudu a cikin a wannan korama ta kofar gidansa kullun sai ya fito daga cikin gida kawai sai ya wanka in ya wanka sai ya koma gida ya je ya zauna sai bayan ɗan mintuttuka ko awa sai ya ƙara dawowa sai ya zo ya wanka sai ya koma cikin gida sai ya ƙara fitowa ya zo ya yi wanka sai ya ƙara komawa a rana dai kullum yana yin sau biyar sai manzo Allah shi ya ce shin kuna ganin dauda za ta tabbata a jikinsa kuwa wanda ke yin wanka sau biyar a rana ka ga wannan aiwa shi ba dauda ko to shi ne yake to haka nan mutumin da ke zunubi kullum ya zama yana yin salloli guda biyar a rana din nan na sallar farilla shi ma ba shi ba zunubi ba shi ba zunubi wannan shi ne hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa akan wannan to shi ne yake to ya ce la ka faɗa mashi ya tsaye da sallolin nan na rana da na dare din nan gaba daya domin kuwa innal hasanati yuzhibnu sayyi'at domin kuwa kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikra lizzakirin wannan zikra lizzakirin wa'azantarwa ne lizzakirina ga masu wa'azantuwa wato duk wanda kaga an faɗa mu wannan yayi aiki da shi to dama sai in yana wa'azantuwa ne sannan ake faɗa masa wannan na'am
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
الله سبحانه وتعالى ce wasbir kai hakuri ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai hakuri da wannan cutar wanda mutane suke maka suna ta cutar da kai da kuma irin izgilancin da suke yi wannan abun na damun ka a cikin zuciya da irin abubuwan da suke yi na su ba su yadda ba suna kayyatawa to duk wannan kai hakuri ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin hakika allah subhanahu wa ta'ala la yudi'u baya tawiyewar ajra al muhsinin la ajra ma su kyautatawa wato yayi idan ka ce al muhsini shine ma kyautata shi ma sai hakuri ma su kyauta ma su kyautata sallah ma su duk wani dai abu wanda yake ne kyautatawa na ibada ana kiran shi da al muhsinin an gane ko to shine inna allaha hakika allah subhanahu wa ta'ala la yudi'u baya tawi ajra al muhsinin la ajra ma su kyautatawa bi sabari ala ta'ati yana daga cikin kyautatawa din yin hakuri a bisa jiyayya abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da an to alhamdulillah ta kan sai mu tsaya nan sai mu tashi fa laula kana min al quruni min qablikum ko to alhamdulillah to ai mun yi awa ɗaya cikin mu ga awa ɗaya muke yi ba yanzu za mu ƙara mu san bayanan da rani ba kafin sure ko
الحمد لله.